نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسايك سادواء وانن يمتشي نرانر الخميس وانن مسلاتي من البركة مسلاتي الهج محمد اندمي anan Dambuwa Road a jihar Maiduguri, a garin Maiduguri a jihar Borno, a yau 16 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431, wanda kuma ya zo daidai da 16 ga watan 8 miladiya ta 2010. A wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin suratu Ibrahim alaihi salam, akwai fadakarwa sannan kuma akwai sanarwa abin da ansa tambayoyi kafin mu je ga ayoyin da zamu fassara a wannan zama insha Allah. Ma'ana wata 26 ko yau 26 ga watan 8 na. Akwai wani bawan Allah da ya kawo wata atamfa ko samfurin wata atamfa a jiya, wanda yake cewa ya ce ni mai rubuta wannan tambaya mai dinki ne, wato tela ne, ina cikin yankan kaya sai naga wani kaya mai rubutun sunan Allah, wato Allahu, wato akan atamfar. Sai da na dinka na gani kuma mai kayan ita ma musulma ce amma bata sani ba, shine ya ce mallam yaya hukuncin wanda ya dinka da wanda ya sa, shine yake bukatar a fahimtar da su. Wanda ita ce a tabbar da ya kawo, wanda za ku ga a jikin atamfar akwai sunan Allahu a jiki. To irin wannan kusan duk lokaci bayan lokaci ana samun irin wannan, a shigo da su ana sayarwa. Wani lokaci ba ka ga takalmi ne, za a rubuta sunan Allah a ciki, ko kuma a yi dan wato karamin mushafi na Alkur'ani a sa a karkashin takalmin a dinki. Wannan duk ana yi, kuma duk dai abinda ake bukata shine a ci mutuncin musulunci, a ci mutuncin musulmi, shi kuma musulmi a sa shi yayi wani abin da ransa baya so, abin da ya saba wa aqidarsa. To yana da kyau idan mai zama a bude kullun, mu zama a fadake, in zaka sai a tamba ko zaki sai a tamba, tsaya ki dubi ki ga wani irin zane ne a ciki. Su waɗanda za su je su ce ai musu wannan atamfar, ko kuma kamfanin da zai wannan atamfar ba wai kamfani ne na musulmi ba, takila ma ba kristoci bane, maguza ne ma gaba daya. Yanzu kamar wannan ga kamfanin China ne, kamfanin Block Print Higher Target su ne suka fitar da wannan. Kuma banda ita ma akwai wata, yawanci waɗanda ba musulmi ba su suke sayar da atamfar. Saboda haka ya kamata musulmi su san me za su saya, me za su saka, kada ya zamana an rubuta sunan Allah kai kuma ka saka shi a jikinka kana shiga da shi gurin najasa da datti, watakila ya zama tsumma a riga goge datti da shi, shiga ban ɗaki da shi, wanda duk kun san wannan a musulunci bai halatta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama a jikin zobansa akwai rubutu da aka rubuta sunan Allahu, ba yadda ya shiga ban ɗaki da shi. To kaga kai da zaka ko ke da zaki zo ki sa a tamfa wacce ke dauke da sunan Allah, babu inda za ta kama ba za mutum ba zai shiga ba. To kaga ya jefa sunan Allah a gurin da bai kamata ya kai shi ba. Don haka yana da kyau a faɗa ku, su ma teloli idan an kawo musu irin wannan su tsaya su duba, in sun ga da sunan Allah to su yi wa shi wanda ya kawo musu nasiha, matar da ta kawo abin da ai mata nasiha, a nuna mata cewa wannan ga sunan Allah a jiki. Don haka ita kuma ta san yadda za ta yi, ta kubutar da kanta daga wannan atabbar ba wai daidai bane ita ma tace bara je ta sayar tunda da kudi na saya to dole ne mayar da kudi na dan haka taje ta sayar wannan bai halatta mutukar ta fahimci da sunan Allah to sai dai ta yi ta abin nan ko dai ta kona ko kuma akwai da za ta yi ta yanke inda sunan Allah yake ta kona sauran abin da ba sunan Allah a jiki ta yi amfani da shi ko wajen abin goge-goge ko wani amma dai sunan Allah din lalle ne a ga cewa an cire shi daga cikin wannan atabba din saboda haka abinda da ya kamata kawai mu musulmi ya zama koyaushe idan mu abu da yake dan ba daida za su yi ba kada ka zata ko dan an yi wannan sanarwar kuma shikenan gobe ba za a yi wata irin ta ba za a kuma yi dan haka kai ne ya kamata ka zama a fadake ko da yaushe idan ka abu ne sai wannan da yake tambaya yake cewa idan mutum ya kashe mutum da mota zai yi kafara shin koda ba musulmi bane wanda ya kashe din shi ma zai yi kafara magana ta malamai biyu ce akwai masu cewa koda ba musulmi bane za ka yi kafara amma maganar da tafi inganci tafi rinjaye ita ce cewa idan ba musulmi bane babu kafara dan siyakin ayar da ta zo a cikin suratul nisa'i ta zo da maganar mu'mini ne kuma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a saboda haka kaga maganar mu'mini ake wanda ba mu'mini ba babu maganar kafara ba maganar kafara ta azumi sai dai ko ai maganar diya wasu da dama sukan tambaya su ce to malam mutum ne ya kade mutane sama da daya mutum biyu ko uku ko hudu ko kuma direban mota ne yana jan mota aka yi hadari fasinjoji kamar guda shida ko bakwai suka mutu a motarsa to in ya tashi kafara daya zai yi ko kuma a'a zai yi kafara adadin mutanen da suka mutu in ya tashi kafara shine zai yi kafara adadin mutanen da suka mutu dan kowanne rai zaman kansa yake wato ita kafara kamar diya ce yadda kowanne rai zaman kansa yake in an tashi ba za a ce tunda suna da yawa bara a hada diyar a basu su raba ba a basu diyar mutum daya su raba a kowa za a biya diyarsa kowanne kai zaman kansa yake to haka nan wajen azumin kafara kowanne rai zaman kansa yake saboda haka ba za ka ci gaba ɗaya ka dunkule su ka tattare su ka yi musu kafara ɗaya shikenan ka gama ba sai dai kawai ka nemi taimakon Allah ya tallafa maka kowanne ka yi masa azumin su 60 wannan shine hukuncin wannan yake cewa assalamu alaikum malam yaya a karatun wa'azi kamar yadda muke sai a zo a tashi ba a yi fatiha ba kuma ba a fara da fatiha ba ko laifi ne wato ko ma bid'a ne yace a kuma hukuncin fatiha a wajen tarurrukan siyasa da mitin wanda tare da wanda ba musulmi ba wata rana bayan fatiha wanda ba musulmi ba yace ya tashi ya taya su addu'a ko wani abu mai kama da haka dai to na farko cewa ko ba ma budewa da fatiha ko ba ma rufewa da fatiha ban san me yake nufi da fatiha ba fatiha in yana nufin fatihatul kitab in yana nufin alhamdu ita ce dai ake cewa fatiha al-fatiha in yana nufin in za mu fara karatu sai mun bude da alhamdulillahi mun kai karshe in mun tashi sai mun kuma yin alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim mun kai waladdallin sannan muka yi abin da ya kamata a ce an yi in wanda yake nufi to ba za mu yi ba saboda ba wanda ya samu ba wanda yake in za ka bude karatu ka karanta fatiha in za ka tashi ka karanta fatiha in kuma yana nufin al-iftitahiyya wato kalmomi na bude darasi ai ba wanda darasi da muka bude babu yabo ga Allah babu salati ga annabi duk abinda za mu bude sai mun karanta innal hamdalillah da kuma wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake bude hudubobin sa da shi alceta ita khutbatul haja saboda kaga mu muke yin sunnan ma saboda ka wannan shi aka san ana yi a ƙarshe kuma wato abinda ake so in ba jalisi za a tashi kai da ka halarci majalisi ko ma wani majalisi ne ba wai sai majalisin karatu ba ko ma wani irin majalisi ne shine kai kafaratul majlis ba wannan shine sunna ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk saboda haka daga yanzu in kana zuwa nan duk sanda aka tashi kai wannan ba wai sai mun yi shi a cikin gayya ba wato sai mun zo ina ba ku kuna an shi ba kowa karan kansa zai yi saboda haka kuma duk sanda zamu rufe abinda muna rufewa da sunan Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama cha alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in muna budewa da khutbatul haja ko muna rufewa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai isa ba to kaga ashe kace ba a yi to ban san me kake so a yi ba wannan yace jiya kai bayani yake cewa to zan iya bawa wani malami lada ko kudi domin ya sauke min alqur'ani a isar wa iyaye na ko a sauke min alqur'ani dan wata manufa ta daban yawa akwai wancan tambayar da yayi maganar taron siyasa ko wani meeting ba a ce idan za a yi taron siyasa kada a bude da sunan Allah ba duk inda musulmi za su hadu yana da kyau su ka Allah ciki don haka idan wata haduwa ce da aka zo a yi ta ba da gaskiya ba kawo sunan Allah din zai iya taimakawa saboda haka kawo sunan Allah a gurin da duk musulmi ya hadu wannan daidai ne saboda haka ba kuskure bane koda akwai wanda ba musulmi ba ai ba shi ta shafa ba ko musulmin da yake gurin ta shafa in kuna salati kuna abin nan shi ya san ba me zai sai dai ta gunguni ko ya zira muku ido saboda haka shi zaman sa a gurin wannan bai zai dame ku ba ko dai ku nuna masa duk inda kuke kuna tare da addinin ku ba daidai bane dan yana gurin shikenan sai ku ji tsoron bayyana addinin ku ba haka ku bayyana addinin ku su ma a gurin da suke haduwa haduwar su koda da musulmi za su yi addu'a su ta Kirista ba za su ce saboda gaka ba ba za su yi ba kara ko su ji tsoron ka to kai ma duk inda ake ka fito ka nuna addinin ka kai addu'a haka ba laifi bane dan ka bude da sunan Allah ko ka rufe taron ka da sunan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin Tirmizi a cikin sunanin Tirmizi da kikkiawar salsala cewa idan ya aka yi majalisi wani lokaci yakan rufe shi da addu'a Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika wannan daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rufe zama da su saboda haka dan kun hadu ko da wanda ba musulmi ba ya zo cikin ku ya zauna wannan baya hana ku rufe da abinda addinin ku ya koyar sai wannan da yake maganar ka ba wani kudi ya karanta Qur'ani sannan a isarwa da iyayenka ladan wani ladan za a isar wani ladan ne za a isarwa iyayenka shi fa kudi ka bashi ba kudi ka bashi ba to mutumin da ya karanta Qur'ani dan kudi akwai wani lada a ciki saboda haka ka ba abin da za a isarwa iyayenka na farko kenan na biyu kuma ba inda aka ce ka dauko hayar wani ya karanta Qur'ani ka biya shi ko kar ka biya shi a ce wannan karatun Qur'ani kuma ka ce ka isar wa iyayenka wannan baya daga cikin sunna kai dai ka karanta Qur'ani ka roki Allah da shi kamar yadda yazo cikin hadisin Imran ibn Husayn iqra'ul Qur'ana was'alullaha bihi ku karanta Qur'ani ku roki Allah da shi ma'ana kana iya karatun Qur'ani in ka gama ka daga hannu ka roki Allah rabbi ighfirli wa liwalidayya kai musu addu'a Allah ya gafarta musu rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji kansu kamar yadda suka yi tarbiyya ta ina dan kankani saboda haka zaka karanta Qur'ani kai tawassuli da karatun Qur'anin naka wajen nema musu gafara da nema musu rahama wannan ya tabbata a sunna kuma kai haka kai tawassuli bi salihil a'mal da kyawawan ayyukanka amma ka dauko hayar wani ka ce ya karanta Qur'ani kuma ka ce wai za a kai musu lada ba wani lada da za a kai musu wanda za a dauko hayar shi ya karanta Qur'ani shi kansa mai laifi ne dan akwai waɗanda su suna daukan karanta Qur'ani din nan wani sana'a ce dauko hayar su zo su karanta Qur'ani gurgudan yadda mutum ya shahara da gurgudan irin kudin da za a biya shi in yana karanta kun ya karanta Qur'ani sai ga ana lissafi wato ana cinikin sumuni sumuni ko rubi'i rubi'i to sumuni a nawa kake yi ko rubi'i a nawa kake yi a kasashen Larawa kamar irin Egypt haka kasar Masar in an yi mutuwa gurgudan girman wanda ya mutu da wadatar su da dukiyar su gurgurdan irin wanda za a je a gayyato saboda haka wasu makarantan ma ba ko ina ake iya gayyata su ba sai gidan masu akwai a akwai wanda aka gayyace shi aka ce zo ya yayi karatu an yi mutuwa ne aka ce zo ya karanta Qur'ani aka zo ana ciniki da shi kan kowane rubu'i nawa zai karanta ana ciniki da shi sai ya zuba kudi tsababa aka nemi yayi ragi yace a ba gashi Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila ba ya za ku nemi in yi ragi bayan Allah ya ce kada a karbi dan kudi kadan inda akan ayoyi na ne to kaga wannan jahili shi abin da yake tunani akwai wasu kudade da za a iya sayan ayoyin Allah da su bai san cewa duk abin da yake duniya da abin da duk ta kunsa a gurin Allah samanan qalilan ne saboda abin da Allah yake cewa kada saboda san duniya kai ka watsar da ayoyin Allah ko ka ki karbar gaskiya ko ka ki yarda da abin da za a karanta maka da ayoyin Allah saboda wani abu na duniya duk abin da yake cikin duniya samanan qalilan ne saboda haka babu wani kudi da zai yanka shi a gurin sa yana ga samanan kasiran ne saboda haka a yanzu ya bi Allah da yace wala tasharu bi ayati samanan qalila saboda haka ba magana wai ka ce wai su zo su yi karatu Qur'ani ka biya su kuma aka yi wa mahaifinka ladan sai dai kai ka karanta Qur'ani ka roki Allah kai tawassuli da wannan karatun alqur'ani sannan babu inda yazo a sunna cewa dan kana da wata bukata sai ka tara mutane su yi maka karatun qur'ani a duk wannan baya daga cikin koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko baya daga cikin koyarwa ta magabata idan mutum ka same shi yana karatun qur'ani kace da shi da Allah wani in ka gama ibadar nan da kake ta karatun qur'ani kai min addu'a akan wata bukata ta kaza kaza wannan babu laifi amma ka tara su a ce wai ai sauka qur'ani kuma sauka qur'ani din da za a hadu ba fa saukar za a yi ba tunda za a zo a raba mutum goma an rarraba musu alqur'ani din wannan an bashi izu kaza wannan an bashi izu kaza kaga kowa ya tashi bai ba wanda ya haddace ba wanda ya afwan ba wanda ya katse ya sauke qur'anin in an hadu mutum 60 kowa ya karanta izu daya to kaga izu daya aka karanta saboda kowa ana yi masa lissafin kansa haka ina wanda ya karanta qur'anin babu ba haka ce ai ba kudi bane bare a ce wannan kai kawo a tara saboda haka kun hadu iya kowa iya abin da ya karanta iya wanda ya karanta don haka an gama haduwa an watse kuma ba a sauke Qur'anin ba kuma ba sunna akai ba za mu ci gaba da abin da ya saura a cikin tafsirin mu na suratu Ibrahim alaihi salam za mu tashi akan aya ta 47 fala tahsabanna Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah inna Allah 'azizun يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا
Allah ya ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula to kada kai tsammanin Allah madaukakin sarki zai saba wa manzanninsa alkawarin da yayi inna Allah azizun dhuntiqam lalle Allah azizun mabwayi ne zuntiqam kuma ma'abucin yin ukuba ne ga wanda ya saba masa. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi, ranar da za a canza ƙasa, ghayra al-ardi ba wannan ƙasar ba, was samawati za a canza sama ko sammai ba wannan sama ba, wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar kuma suka fito ga Allah al-wahid wanda yake guda ɗaya tak al-qahhar kuma mai rinjaye. Ubangiji madaukakin sarki anan yana ƙara tabbatarwa da annabawansa cewa ba zai saba musu alkawarin da yayi ba, alkawarin da yayi cewa zai taimaka musu. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, ubangiji ya alkawarin zai yi rinjaye shi da manzanninsa. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya, za mu taimakawa manzanninmu da waɗanda suka yi imani a nan rayuwar duniya. Ubangiji ya yi wannan alkawarin kuma zai cika alkawarinsa. Ubangiji ya yi alkawarin wannan addini zai ɗora shi akan addinai gaba ɗaya. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun, shine wanda ya aiko da manzansa bil huda da shiriya, wa dinil haqq da addini na gaskiya, wato shi ya aiko da manzo sallallahu alaihi wa sallama bil ilmi an-nafi wal amali as-salih, da ilimi wanda yake mai amfani da kuma aiki na kwarai. Liyuzhirahu ala ad-din kulli, domin ya dora shi ya bashi rinjaye akan dukkan wani addini, walau karihal mushrikun, koda masu hada Allah da wasu ba sa so. Ubangiji yayi wannan alkawari kuma zai cika wannan alkawari. Addinin musulunci sai ya shiga ko ina da ina, sai ya shiga kowane lungu, sai ya shiga kowane gida, sai ya shiga kowane tsako, sai ya shiga birni da kauye. Babu inda addinin musulunci ba zai shiga ba, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bishara bi izzi azizin aw bi dhulli zalil, da wanda yardar wanda yake mai girma ko da kaskanci, mai kaskanci wato da girma ko da arziki, sai ya shiga. Saboda haka Ubangiji yake cewa fala tahsabanna, kada ka kuskura ka yi tsammanin cewa Allah mukhlifa wa'adihi rusula, zai saba wa manzanninsa wato wa'adin da ya yi. A nan sai aka gabatar da wa'adin, duk da shi ne al-maf'ulu thani, maimakon a ce fala tahsabanna Allah mukhlifa rusulihi wa'ada, sai aka gabatar da wa'adin, shi ne kuma maf'uli na biyu, aka jinkirta maf'uli na farko. Wasu daga cikin malamai suka ce hikimar kawo haka, hikimar yin haka, saboda a nuna cewa Ubangiji baya saba alkawari na kowa ma. Kowa ma Ubangiji in yi masa alkawari baya saba. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Ubangiji baya saba alkawari. To ballantana kuma alkawarin da ya yi wa manzanninsa. Shi yasa aka fara gabatar da alkawari, domin a nuna cewa kowane irin alkawari Allah baya sabawa. Sannan aka kawo maganar manzanni daga baya, dan a ce maka to idan ba zai saba alkawarin wane da wane da wane ba, waɗanda ba manzanni ba, to ina kuma ga alkawarin da ya yi ga manzanninsa? Babu shakka tabbas zai cika wannan alkawarin, illa iyaka har kullum mumini ya zama yana da yaqini, kada shakka ta shige shi, kada ya samu wato shakku a zuciyarsa, jin cewa ko anya wannan addinin kuwa anya za a kai labari. A'a, ya sa wa Allah ido. Akwai wasu lokuta da za a iya samu matsaloli su yi wa addinin yawa, su yi wa musulmi yawa, a sako su a gaba ta nan da can, amma lokacin da Ubangiji kuma ya so yaɗa addinin, ya so ba wa addinin linjayi, ka duba ka gani duk irin bala'in da musulmi suke ciki yanzu, ba waɗanda ake tsoron addinin su sai musulmi. Kaga hatta hasumiya wannan takirar sallah yaki ake da ita, hasumiya, saboda an tabbata duk inda za a samu wani burbushin musulunci, koya yake in dai sunan shi musulunci, to sai yayi barazana ga dukkan wani abin da ba gaskiya ba. Koda kuwa abin nan zaka samu ba wani abin a zo a gani bane, amma in dai ya rabu da musulunci, to sai ka samu zai tsorata wani wanda ba musulmi ba. Ka duba masallacin center din da ake rigima akan gina ta, center din da ake ta rigima za a gina ta a kusa da inda aka yi September 11, su waɗanda suke wato shi wanda ya mallaki wannan project na gina wannan center din, ba fa wani musulmi bane na ga na kashe ni, a'a, ba wannan ta mutum musulmi bane, irin musulan nan ne dai haka. yana daga cikin waɗanda suke goyen bayan abinda America take a Iraki, yana daga cikin waɗanda suke goyen bayan abinda America take a Afghanistan. Wato shi duk abinda ake yi na kashe-kashen musulmi a kasashen nan bai dada shi da kasa ba, shi yana goyen bayan gwamnatin America. Balma a wasu hirarraki da aka yi da shi a wasu jaridu, yana goyen bayan abinda Isra'ila take wa 'yan Hamas. Amma ka duba da yazo yace zai yi sentence a inda ba sa so, ba su kyale shi ba. Wannan rubarruban musulunci bai taimaka masa ba. To ka duba duk da yadda yake rubabbe, amma kuma tsoro yake ba su. To bare kuma gangariyar idan rubabbe yana ba da tsoro, to bare kuma gangariyar ya motsa, kaga dole ne a ji tsoransa. Shi yasa musulunci shi ke dauke da sinadarin karfinsa, wato shi karan kansa addinin musulunci. In duk za mu kwanta mu ki masa aiki, sinadarin da yake yada shi a jikinsa yake, haka shi kadai zai rika shiga yana yada kansa, wanda baka tsammani sai ka ji wani dan abu da bai takkara ya karya ba, sai ka ga wai ya sa shi ya fahimci musulunci. Yanzu matar da wannan Christiana baka yarwa yar kada ce, yar music ce Christiana Baka, yar music ce, kuma ta samu shahara babu inda ba a santa a kasashen Turai ba. Kullun tana nan ana ba ta kyaututtuka iri-iri, inda za ta je jama'a a tarye ta da tafi da kuɗi. Amma lokaci ɗaya ta fara fahimta cewa ba za ta yi ta rayu ba babu wani addini na gaskiya tare da ita. In kuɗi ne ta tare miliyoyi, ba a maganar wai tana da talauci ko tana bukata ko wani abu. Amma sai ga ta a cikin wannan lokaci ta karkata, yanzu ta zama ma mai wa'azi, har ma wasu musulunta suke a dalilinta. Saboda haka kaga shi musulunci shi yake wato iza kansa. Don haka kada ka yi tsammanin wai Ubangiji zai saba wannan alkawarin, ba zai saba shi ba. Don haka akwai wasu lokuta da za a iya samu musulmi su samu kansu cikin wani halin kakanika, yi su samu kansu cikin wasu wahalhalu saboda wasu abubuwa da suka yi wa Allah. To amma wannan ba zai cuci addinin ba, shi addinin zai ci gaba da zama, kuma zai ci gaba da tsayuwa da kafafuwansa da karfinsa, kuma zai ci gaba da bada tsoro. Allah ce inna Allah azizun, Allah gagara ba dauni, duk wanda yace zai yi da Allah zai rukuma da Allah, to ka bar shi da Allah ka gani. Shi yasa lokacin da ake ta test cewa wai abin ana ta text message cewa za a yi bikin kore alkur'ani, wasu suna a yi addu'a, wasu suna a yi zanga-zanga, wasu suna duk wannan bai taso ba. Na farko dai waɗanda za su yi wannan wata 'yar ƙaramar cocice da ba ma santa ba su, wata 'yar ƙaramar cocice a America din. Sannan kuma wannan duk abinda za ka ce ko za ka faɗa ba zai sa su fasa ba, in sun yi niyya ba zai sa su ce to mun janye wannan maganganun ka, duk ba zai sa su janye ba. Sannan abu na uku, me kake tsoro? Ba da Allah suke ba? Shi Allah da suke ja da shi ka bar su da shi, ba Qur'ani suka ce za su kona ba? To ku je ku kona, ai kan ba ka lallashe su ko ka ba su hakuri, ku je ku yi. Kamar lokacin da Abraha ta yi zo zai shiga cikin garin Makka zai rushe Ka'aba, Quraisha fitowa suka yi, ya ce kishi yana mamaki, yaya mun zo za mu rushe ɗakin da kuke alfahari da shi kuma ku fita? Suka ce yana da Ubangijinsa da zai kare shi, ka je ka taba. Ya tafi yana musu dariya, ce bai ka taba ganin sakare ba irin wannan. Lokacin da Abdul Muttalib ya je yana neman a bashi raƙumansa da na mutanen Makka da akwaci, ce kai mu zo za mu rushe maka ɗakin da kuke alfahari da shi, amma kuma kai yanzu maganar raƙuman kake, cika wani irin wawan shugaba ne? Ya ce kaga wannan raƙuman nawa ne, wannan ɗakin kuma akwai mai shi, don haka ni ba ni kayana ka je ka yi da mai ɗakin. Kaga da ƙarshe Allah ya wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjid faja'alahum ka asfin ma'kul. To haka duk wanda yace zai ja da Allah to ka rabu da shi, ba da wa yace zai rukuma da Allah to kuje ga fili ga mai doki, inda babu ƙasa ake gaddama ko kawa. Auda ka Allah azizun ne, gagara ba dauni, zuntiqam kuma ma'abocin yin ukuba ne. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi, Ubangiji zai yi wannan ukubar ranar da ake canza kasa ba wannan kasar ba, was samawati, ake canza sammai ba waɗannan samman ba. Ubangiji yana gaya mana cewa wannan ukubar da yake da ya alkawarin zai yi wa masu ƙaryatawa, wailun yawma izil mukazzibina, da ya fada za ta kasance a wani yini da Ubangiji zai canza kasa da ake takawa, wannan kasar da ake takawa ya canza ta da wata kasar sama da ake gani, Ubangiji ya canza ta da wata sama. Malamai suna da magana biyu anan, wasu suka ce ita wannan kasar ita ce sai dai za a canza sifarta da kamanninta, abubuwan da ka sani a doren kasa duk za a kawar da su, gidaddajin da kake gani da duwar wasu da koramu duk za a kawar da su, duwar wasu gaba ɗaya Allah ya nike su su narike su bi iska, koramu su kafe su bushe, Ubangiji ya daidaita kasa din ta zama babu wani tudu da kwari. Yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfan fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta, ta yadda Ubangiji zai nike duwar wasu gaba ɗaya ya bar kasa ta zama fili fayau, shi ne qa'an safsafan fili fayau fetal, wanda za ka ganshi la tara fiha 'iwajan, ba za ka ga wani rami ba wala amta ko tudu, saboda ka daga inda duk kake za a haka duk inda yake zai hango, da an ce taho nan ba za ka ce ya yi masa nisa ba, zai hango sannan kuma zai ji duk sanda aka ce aka yi magana zai ji wanda yake kiransa. To Ubangiji zai canza sifar wannan kasar daga yadda kasanta zuwa wata kasar daban, wato wata sifa daban, shine wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, lokacin da kasa aka ƙara miƙar da ita, maimakon ka ga tudu da kwari da rafi da ruwa da dutse gaba ɗaya aka miƙar da ita ta zama flat, shine muddat wa alqat ma fiha, ta jeho da duk abin da ke cikinta, wata khallata yawati da duk wani abu da yake tattare da ita, saboda haka mutanen da suke ciki duk sun fito, ma'adanai da menene duk da yake ciki duk Ubangiji ya sa ta fitar da shi. To wannan wasu malami suka ce wannan shine tabdilul ard din da za a yi, zatin kasa din yana nan amma za a canza sifarta, haka nan ita ma sama zatin ta yana nan amma za a canza sifarta, taurari da rana da waye da ka sani duk Ubangiji ya tarwatsa su, irin ɗabi'ar da ka sani rana ta hudo ta faɗi taurari su fito a cikin sararin samaniya, Ubangiji duk ya canza su ya tsatsaga sama, idza sama'un shaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, ta tsage, ko idza sama'un fatarat, Ubangiji ya tsatsaga ta, yawma tashaqqatu sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila, Ubangiji ya tsaga ta ko su ma taurari, idza nujumun kadarat, taurari su ma Ubangiji ya watsa su ya warwatsa su, da zaman ba saman da ka sani ba ita bace, wato kamanninta an canza shi gaba daya. To wasu suka ce wannan shine tabdilul ardi din da tabdilus samawat da Allah ya ce zai yi, wasu suka ce a ita kasan wannan kasa din gaba daya Ubangiji zai tafiyar da ita ya kawo wata sabuwa fil, ba wannan din ba, wata sabuwa fil wanda ba a taba saban Allah akan ta ba, ita ce wanda Ubangiji madaukakin sarki zai kawo, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Sahal ibn Sa'd, yana cikin Bukhari da Muslim, annabi yake cewa yuhsharun nas yawm alqiyamati ala ardin baydaa safra baydaa afra ka qursin naqi ko ka qursatin naqi laysa fiha ma'lamun li ahad, annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a tara mutane a tashe su a tattara su a filin mahshar a matattara ranar gobe kiyama, ala ardin a wata kasa wacce ke baydaa faraqal afra mi jajajaja, fara ce amma kuma tana da jajajaja, ce ka qursatin naqi kamar gasasshiyar gurasa, musan gurasa a gasa ta ga ta fara amma kuma za ka ga jajajaja ta alamar gashi, to haka kasar za ta Ubangiji zai tashi mutane akan irin wannan kasar, laysa fiha ma'lamun li ahad, babu alamar kufan wani guri na wani mutum, ba za ka samu gida ba, ba za ka samu dutse ba, ka samu komai Ubangiji zai cire da kanta. A wata riwaya Abdullahi dan Mas'ud yana cewa za a canza kasa ta koma kalfidda kamar azurfa, Ubangiji ya maida ita kamar azurfa ta zama kasa ce wacce ba a taba sabawa Allah a cikinta ba, ba a kuma taba zubar da jini a kanta ba, Ubangiji zai tara halittu duka a kan farfajiyar wannan kasa, sannan halittu su shiga cikin wani hali na kakanikaye ta yadda gumi zai kai har ga haɓarsu. Aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa ana awwalu man sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-aya yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat, Aisha radiyallahu anha tace ni ce farkon wanda na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ma'anar wannan ayar da tace ranar da za a canza ƙasa ba wannan ƙasar ba sammai ba wannan samman ba tace ni na tambaye manzon Allah me ake nufi qultu aina an-nasu yawma idhin ya rasulullah tace ina mutane tunda za a canza ƙasa su mutane su kuma ina za su tafi babu ƙasa kafin a nade ta ina za a kai su qala ala sirat nabi ce akan sirati wannan muslim ya fitar da shi imam al-bukhari bai fito da shi ba amma muslim ya fitar da wannan riwaya cewa mutane za su zama ala sirat abdullahi dan abbas ya ruwaito daga aisha annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qawlihi ta'ala wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini da allah yake cewa ƙasa gaba daya a ranar kiyama za ta zama jimkace ta Ubangiji sannan gaba daya sammai Ubangiji zai nade su a hannunsa na dama sai ta ce fa aina an-nasu yawma idhin ya rasulullah ya ma'aikin Allah su kuma mutane ina za a kai su a wannan ranar sai ya ce hum ala matni jahannama suna doran kan doran jahannama shine sirati din sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa yarda yake cewa kuntu qa'iman inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ina tsaye gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu habrun min ahbar al-yahud sai ga wani malami daga cikin malaman yahudawa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala assalamu alayka ya muhammad sai yace assalamu alayka ya muhammad sauban yace fa dafa'tuhu daf'atan kada yusra'u minha sai na tunkude shi na hankade shi ya kusa faduwa ya suma saboda wannan hankalar da nayi masa fa qala lima tadfa'uni malamin yahuda ne yace wa sauban dan me ka hankade ni haka dan me ka bangaje ni haka sai yace fa qulta ala taqulu ya rasulullah ka san cewa assalamu alayka ya muhammad ce to ba za ka ce assalamu alayka ya rasulullah wato ka fadi sunan shi karara tsirarar sadaka ci mutuncin sa فقال اليهودي سي wannan bai yahudi yace inma nad'uhu bismihi alladhi sammahu bihi ahluhu mu mun yi laifi mun kira shi ne da sunan da iyayensa suka sa masa iyayensa suka sa masa muhammad muka kira shi da muhammad me laifin mu anan manzo sallallahu alaihi wasallam da yaji sai yace innasmi muhammad alladhi sammani bi ahbihi ahli ce sunana ne muhammad da shi kuma aka rada min suna saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sauban ba abin fada bane ai bai yi laifi ba ya kira da suna da wani abu ne shikenan sallallahu alaihi wasallam yahudi sai ya ce ji'tuka ji'tu as'aluk nazo zan maka tambaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ayanfa'uka shay'an in haddathtuka in ma ka tambaye ni na gaya maka zai amfane ka ne tunda kai baka yi imani da ni ba bai yadda cewa manzon Allah bane to in na gaya maka abinda zaka tambaye ni zai amfane ka sai bai yahudin ne ce asma'u bi uzunayya zan ji da kunnina wato zan ji dai abinda zaka fada ka fada din ji wato kamar yazo ne yar kuri yazo ne kura manzon Allah ya je ya cewa mutanen sa ai ya je har majalisar manzon Allah ya kuri shi to shine sai manzo Allah ya ce fa da kata rasulullah bi'udin ma'ahu sai manzo Allah ya dan sa rinken da yake hannunsa ya karta kasa fa qala sai ya ce da shi sal tambaye abin da ka zo tambaya fa qala al-yahudi sai bai yahudi ya ce aina yakunu an-nasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati ran da za a canza sama da kasa a nade su a canza su ina mutane za a kai su tambayar da yazo kenan to kaga ba wai tambaya zo kan imani ko na ba shi yazo ya kure manzo Allah ne ya karanta a cikin littafin su ya karanta wannan ansar so yake ya ji ansar da manzo Allah zai bayar za ta yi daidai da abin da ya karanta cikin maganganun annabawa to da yake manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah manzo ne na gaskiya ba na ƙarya ba saboda haka babu maganar cewa a dake shi ko a hankade shi ko a mare shi a lokacin da sauban shi ma sauban ba yayi wannan abin da yayi bane dan an zo tambayar manzon Allah a'a shi yaga kamar an zo an yi rashin kunya tunda an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunansa karara maimakon ma ya dan saka ya ko ya ce ya rasulullahi ko wani abu shi ma daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai ba laifi ba ya kira ni da sunan da iyaye na suka samu shikenan a kyale shi to duk mai gaskiya baya jin tsoron azo ai masa tambaya ba abinda zai tashi hankalin sa saboda haka manzo Allah ce in na ga ya maka zaka amfana ne da abinda zan ga ya maka yace eh zan ji da kunne na ce to ka tambayi to shine ne tambaya yace aina yakunu nasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati sai manzo Allah ce hum fi dhulma dura al-jism za su zama cikin wani duhu kafin wato gadar siradi to za a aje su a kusa da gadar siradi cikin wani duhu kana sai bai yahudan yace faman awwalun nasi ijazatan suwa za su fara wucewa su tsallake wannan gadar sai manzo Allah ya ce fuqara'ul muhajiri talakawan muhajiruna su za su fara ketarewa bai yahuda yace famatu tuhafuhum hina yadkhuluna janna to in sun shiga aljanna mecece tsarabar su wato da wani abu za a fara tariyar su a fara yi musu tsaraba da shi fa qala ziyadatu kabirin nun nabi sallallahu alaihi wasallam yace naman wato hantar kifi da ita za a fara tarar su qala fa ma gidahum fi asriha in sun gama cin wannan me za a kawo musu a matsayin abinci sai manzo Allah ya ce yunharu lahum thawrul janna allati kana ya'kulu min atrafiha bijimin san gidan aljanna za a yanka musu wanda yake kiwo a gefen aljanna shi za a kamo a yanka musu su ci qala fa ma sharabuhum alayhi in sun ci me za su sha manzo Allah ya ce min aynin fiha tusamma salsabila wani ido marmarar ruwan ido ne da ake kira shi salsabila qala sadaqta yace gaskiya ka faɗa amma ba zai imani saboda kamar da Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sun san gaskiyar manzo Allah kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su amma daga cikin su ga akwai masu koyi gaskiya suna sani dan haka shi bai yahudi ya san gaskiya ta kiwaye sabanin banasari shi kirista kwata kwata cikin jahilci da fagami yake harkar sa saboda kai zai je coci ai masa wake waken sa da sauran su amma bai san ma inda aka sa gaba ba bai san inda aka dosa ba saboda kai shi cikin jahilci sune Allah ya kira ad-dallina abu suke yi bisa jahilci shi kuma bai yahude yana da ilimi ya karanta ya gani amma ba zai bi ba kawai saboda taurin kai to kaga a wannan hadisin na biyu na sauban wanda yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sayyid muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai ya gaya masa cewa hum fi dhulmati duna al-jisri suna cikin wani duhu kafin wato siradi a hadisin aisha kuma aka ce suna kan siradi ibnu taymiya yake cewa hadisin thauban ya fi daidai da abin da yazo cikin sauran abin nan sauran nassoshi na alqur'ani cewa za su kasance a cikin sa ba saboda Allah a cikin wannan aya cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati sai yace wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar kaga ashe ba azai kan hawan siradi ba kenan wannan wawu din wasu da tawawul halji ai wa qad barazu lillahi al-wahid al-qahhar al-halin sun fito ga Allah fili wanda shine al-wahid guda ɗaya tilo al-qahhar wanda yake mai rinjaye isnadin hadisin Aisha isnadi ne mai kyau amma Imam al-Bukhari bai kawo shi ba wala Allah ko saboda hadisin Thauban ya fi fito da abin karara za su kasance a zulma a cikin wannan duhu ne Ubangiji zai haskaka wannan duhun da hasken sa shine wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha duniya kuma ta zo ta yi haske to kuma daga ba sai a zo a raba haske kowa a bashi gurgurdan imanin sa munafiki kuma ya rasa samun haske ga dai an ba wani haske gashi nan haske ne mai karfi amma na kusa da shi bazai amfana da shi ba wato wannan wani abu ne daban a lahira ga ka kusa da wanda yake dauke da haske amma ba za ka amfana da shi ba tunda ba naka bane shine a wannan lokaci munafikai za su yi anzuruna nakta bismin nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura wadriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'azab su rika cewa ku dan dakata mana mu dan dosa na hasken ku mana ce ku koma ku nemo na ku duniya can da ku ka baro hasken a can ne za ku dosa no hasken ba anan lahira ba Allah ce wa taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asfal a wannan rana zaka ga mujrimai masu laifi muqarranina fil asfal a daure fil asfadi a cikin kwato kukumai a cikin sarƙoƙi an hada hannayensu da kafafuwansu an daure an hada hannayensu da wuyansu an daure can kuma kafa an daure malamai suka ce ana nabi mukarrarina fil asfad kowanne mai laifi za a hada shi da dan uwansa uhsurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budu ce ku tattaro waɗanda suka yi zalunci ku tattaro su ku hado su da dangogin su da abinda suke bautawa saboda haka duk wani mai laifi za a hada shi dan uwansa mai laifi wanda suka hadu suke yin wannan laifin saboda haka in wato barawo ne a hada shi da dan uwansa wanda suke fita timbin da suke fita sata sai a hada su a daure su gudaya in mazinaci ne a hada shi da ƴar uwarsa mazinaciya ko abokansa da suke fita zanadin a daure su guri guda haka ubangiji zai yi musu a hada su da shedanin su a hade su guri guda shine ma'anar muqarranina fil asfad kamar yadda Allah yake cewa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'd al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin rana gobe kiyama ya rika cewa ya layta bayni wa baynaka inama ni da kai an samu tazarar gabas da yamma wato inama ni da kai ba mu taba haduwa ba Allah ce falan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil 'adabi mushtarikun tunda kuka zalunci kanku kasancewar ku yau gaba ɗaya an hada ku a cikin azaba an hada ku a cikin jahannama wannan ba zai amfane ku ba wato a dabi'a ta rayuwar mu ta yau da gobe duk abin da ba kai kadai ya samu ba sai ka ji da sauki ko wani asara ce aka yi ta gama kowa da kowa a kasuwa wannan yayi sai ta zo maka da sauki abinda balarabi ke cewa idza ammat khaffat mala'in da yazo ya shafi kowa da kowa sai kaga yazo da sauki sabanin kaga cewa a guri kai kadai ne abin ya shafa to sai yafi maka ciwo yafi maka zafi wannan shine dabi'a ta dan adam a nan duniya shi yasa lokacin da aka kashe sakhr dan abin dan khamsa lokacin da take masa risa'i yuzakiruni طلوع الشمس صخرا واذكره لكل غروب شمسي سكي تشا ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي شي تشا بعدن انا غا متاني ديوا غا سو كوسا دني سوما سونا كوكان سون رسا ان اوان سو با دانا كشي كاينا واتو غانين تشوا با ايتا كداي ابين يا شافا با يا شافو ما واسو wannan shi ya saukaka mata shi ya saukaka mata zafin abin da take ji to a lahira abun ba haka yake ba ka'idar canzawa take shine ubangiji yace walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil 'adab mushtarikun tunda kuka yi zalunci kasancewar ku cikin azaba kuna tare kuna hade wannan ba zai amfane ku ba wato wannan ba zai rage muku zafin abin da kuke ji ba kace to ai tunda dai ba saukin ta dai ba ni kadai bane wannan ba zai kowa kansa yake ta kowa ta kansa yake kuma kowa sai ya ji a cikin sa Allah yace sarabiluhum min qatirani wato tufafin su da za su saka min qatiranin nanarkakkiyar dalma ce kake tsammanin nanarkakkiyar dalma ta zama ita ce kayan sawa mutum ai azaba ta kai azaba wa taksha wujuhahum an-nar kuma wuta tana lullube su kamar yadda Allah ya ce talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun wato wuta za ta rika cin fuskokin su a ciki suna wato fuskokin su na murtike a tabarbune saboda bacin rai حديث يا تبتا دغ ابو مالك الاشعري منذ صلى الله عليه وسلم يقول اربع في امتي من امر الجاهليه ابو بوا هدو da suke faruwa a cikin al'umma ta suna daga cikin ayyukan jahiliya wato ayyuka ne da ake yi kafin musulunci kuma wasu ba su daina ba la yatrukunahunna kun mutane ba su daina ba la yatrukuhunna al-fakhru bil ahsab to riga al-fahari da asalin sa su ɗan asalin su kaza ne kaza ne wannan jahiliya ne haka nan at-ta'nu fil ansab a riga sukan nasabar wa ci ai wani ba dan ba ana shakkar dai wannan ransa ne kai ba dansa bane wannan ma abin nan ne na jahiliya aiki ne na jahiliya wal istisqa ibn nujub da neman ruwa ta hanyar taurari tane su rika ganin cewa tauraro kaza shi yake musu ruwa ba Allah ba sannan wannan ya hatu alal mayyit da wanda zai rika da kuka irin kuka na sauti ba kuka na hawaye ba daga sauti ana kuka saboda mutuwa annabi yace wa na'ihatu idza lam tatub qabla mautaha ma tadda take kururuwa saboda an mata mutuwa indai bata tuba ba kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyamati 'alayha sirbalun min qatran annabi ce za a tashe ta ranar gobe kiyama tana sanye da sirbal wato tufa min qatiranin tana rakakkiyar dalma ko narkakkiyar tagulla wa dir'un min jarab da kuma silke na kazuwa wato fatar ta gaba ɗaya za ta zama kazuwa ce zama kazuwa ta rufe ta wanda ya san kazuwa ya san mai kazuwa ubangiji ya ce liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat ubangiji ya yi haka don ya sakan kawo rai kowace rai abinda ta tsoruta ranar gobe kiyama wanda ya yi mai kyau ya ga mai kyau wanda ya yi mara kyau ya ga mara kyau Allah ka kiyashe mu inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne wato hisabin ubangiji duk da cewa halittu na farko da na ƙarshe mutum da aljan dabba da tsuntsu kowa da kowa za a yi hashirinsu za a tara su gaban ubangiji musu hisabi ubangiji cikin gaggawa zai iya gama cikin gaggawa zai iya gama waɗannan halittu gaba ɗaya har tsuntsaye har dabbobi su ma sai an tara su a mahshar sai an kawo su gaban ubangiji sai an musu hisabi an musu shari'a a tsakankaninsu da Allah ya ce ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min shay sai yace thumma ila rabbihim yuhsharun to duk wani tsuntsu da wata dabba da wani mai tafiya a doran kasa gaba daya a ranar gobe kiyama sai an tattara su gaban ubangiji an musu shari'a amma da haka ubangiji zai yi musu hisabi har dan aljanna ma yayi baccin azhar a cikin gidan aljanna Allah ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila kaga ahsanu maqila wato in aljanna sune za su yi qailula an san qailula qailula shine baccin da ake gabanin azhar mu yanzu muna yin shi bayan azhar amma asali qailula gabanin azhar dan lokaci mutun ya dan zawo ya dan kwanta ya huta shi ake kira qailula annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qailu fa inna shayatin la taqilu ku rika yin baccin qailula saboda shaydanu ba sa yi shi yasa a wani lokaci akwai wani dalibi da aka yi a kulliyatul hadis a jami'a kasan dan hadisi saboda kan aka zo ana karantu malami ya shigo in lokacin qailula sai koma bayan aji ya ce qilu fa inna shayatin la taqilu sai kwanta malami yana karatu shi kuma sai kwanta bayan aji wai saboda shaydanu ba sa qailula shi sai yayi to kaga duk da ba daidai ba bai kamata ba saboda sauraron karatun wannan wajibi ne qailula kuma ai ba wajibi bace to amma shi gani yake tunda ya shigo kulliyatul hadisi to dole ai aiki da hadisi ko a ko ina ma to ubangiji ya ce inna Allaha sari'ul hisab hadha balagun linnasi wannan sako ne da ubangiji ya ke isar da shi ga mutane hadha wannan damirin yana komawa ko dai ga wannan sura din tun daga farkon ta har zuwa nan sako ne ubangiji ya ke isar da shi ga mutane ko kuma shi qur'anin gaba daya da abinda Allah ya saukar na alqur'ani har zuwa lokacin saukar wannan ayar balagun linnasi sako ne da ake isar da shi ga mutane wal yunzaru bihi dan agar kuma dan agargade su da shi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid kuma dan su san cewa abun bauta guda ɗaya ne tak wal yatadhakkara ulul albab kuma masu hankali wal yatadhakkara ulul albab wal yatadhakkara ulul albab na'am kuma masu hankali su wa'azantu kaga anan ubangiji madaukakin sarki sai ya ambaci na farko sakon ya iso ga mutane idan sakon ya iso ga mutane sai a gargade su da shi mataki na biyu in an gargade su da shi sai su samu ilimi domin sai bayan gargadi ya shige ka sannan ka tashi neman sanin abin da ya waje baka san shi sannan in ka san shi to daga lokacin kuma zaka wa'azantu at-tadhakkur zai zo shine wal yadhakkara ulul albab masu hankali kuma su wa'azantu ashe kaga wanda ake masa wa'azi baya ji baya dauka baya da hankali don da Allah ya ce daman masu hankali ne za su ji wa'azi yayi musu amfani Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin masu hankali abinda muke faɗa Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in